This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan lasari akan mitoci 22 da kuma 25. Masu aron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Muryar Arewa da Alol da kuma Niyya. Suma masu na'urar computer suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum tare da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke marhaban lale gare ku ganin kun kamo tashoshin sashin Hausa daidai wannan lokaci ga kanun labarai.
A yau Litinin shugabanni daga yankin gabashin Afirka na yunkurin su ga cewa gwamnatin Sudan ta Kudu da 'yan tawayen kasar sun cimma shirin zaman lafiya. Kungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta yi gargadin cewa rikicin siyasar kasar Burundi ka iya yin mummunan tasiri akan kasar da kuma kasashen da ke yankin. Daruruwan mazauna a yankin Tianjin da fashewar abubuwa suka raba da muhallansu a Sin a makon da ya gabata sun gudanar da zanga-zanga.
To Allah ya kyauta.
Abin da ya kamata mu yi mu mutanen Najeriya kuma ya kamata mu goya musu baya, in muka goya musu baya in Allah ya za su kai ga nasara.
Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida kenan kan yaƙi da Boko Haram. Wasu mahukuntan Najeriya kuma sun fara mai da martani kan matakin da tarayyar Turai ta ɗauka na hana kayan amfanin gona daga Najeriya shiga ƙasar. A jihar Adamawa kuma 'yan jihar sun fara mai da martani kan kasafin naira miliyan metan da gwamnatin jihar ta yi wai domin addu'o'in kawo ƙarshen Boko Haram. Muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. Da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin shugabanni daga yankin gabashin Afirka na yunkurin su ga cewa gwamnatin Sudan ta Kudu da 'yan tawayen kasar sun saka hannu a shirin samar da zaman lafiya domin kawo ƙarshen yakin basasan da aka kwashe watanni 20 ana yi a kasar. Shugaba Salva Kiir da abokin hamayyarsa Riek Machar suna halartar zaman da ake yi yanzu a haka a Addis Ababa wanda ke samun jagorancin kungiyar kasashen gabashin Afirka ta IGAD. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya saka hotunan shugaba Kiir da Machar a shafinsa na Twitter yayin da suke halartar taron a jiya Lahadi. Hakan na faruwa ne yayin da ake kokarin a kaucewa cikar wa'adin da aka shata na yau Litinin ba tare da an samu matsaya kan yadda za a shawo kan rikicin kasar ba. Wannan zaman tattaunawa dai yana gudana ne haɗe da goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaba Kiir ya halarci taron ne kwanaki biyu bayan da ya ayyana cewa ba zai je kasar ta Habasha ba saboda a cewar shi 'yan tawayen sun bangare zuwa gida biyu.
Kungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta yi gargadin cewa rikicin siyasar Burundi ka iya yin mummunan tasiri a kan ƙasar da kuma ƙasashe da ke yankin. Wannan sanarwa da shugabar kungiyar ta AU Nkosazana Limizuma ta fitar na zuwa ne kwana guda bayan da aka kashe tsohon shugaban rundunar sojin ƙasar Jean Bikomagu. Wasu ƴan bindiga da ba a san ko su waye ba suka kashe Bikomagu a ƙofar gidansa da ke Bujumbura babban birnin ƙasar. Wannan kisa ta biyo bayan wadda aka yi wa mai baiwa shugaban ƙasar shawara kan harkar tsaro Adolf Shimirimana a kwanan nan. Wannan aika-aika da sauran munanan tarzoma da aka gani a 'yan watannin nan na nuni da irin girman matsalar da ƙasar ta Burundi ke fuskanta. Ana kuma iya samun yiwuwar ƙarin tashin hankali a ƙasar da ma sauran ƙasashe da ke yankin, inji da Lamini Zuma. Ta kuma ƙara jaddada buƙatar yin zaman sulhu domin samar da maslaha ga wannan rikici. Burundi ta tsunduma cikin rikicin ne tun bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya ayyana shirin sana tsayarwa takara shugabancin ƙasar a karo na uku matakin da 'yan adawa suka kalubalanta. A watan Yuli aka sake zaben shugaba Nkurunziza, zaben da ake ta ikirarin yana tattare da kurakurai.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin da ke kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga shugabannin ƙungiyar raya ƙasashen kudancin Afirka su 15 ta SADC da su ɗauki matakan bin doka da kare haƙƙoƙin bil'adama. Wannan kira na zuwa ne yayin da shugabannin ke wani taron ƙoli da za a kwashe yinin yau Litinin da gobe Talata ana yi a Botswana. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch haɗe da gamayyar sauran ƙungiyoyin Afirka sun fitar da sanarwar ne gabanin wannan taro inda suka fi mai da hankali kan kotun kare haƙƙin bil'adama ta SADC da aka jingine ayyukanta. Kungiyar ta Human Rights Watch ta soki matakin haramtawa kotun sauraron ƙorafe-ƙorafe daga mutane ko kuma ƙungiyoyi a yankin. a cewar wani babban jami'in bincike na kungiyar ta Human Rights Watch dake Afirka Diewa Mahinga. Sauye-sauyen da ake yi ga kotun ta SADC tamkar zakaran gwajin dafi ne kan yadda take mutunta hakokin bil'adama. Yace ya kamata shugabannin su samar da sauyi ta yadda za a maidowa da kotun karfinta ta hanyoyin sauraron wato sauraron korafe-korafen mutane a na yankin da kuma yin hukunci akan su.
Daruruwan mazauna yankin Tianjin da fashewar abubuwa suka raba da muhallansu a kasar Sin a makon da ya gabata sun gudanar da zanga-zanga yau Litinin, yayin da adadin mutane da suka rasa rayukansu ya kai 114 ciki har da jami'an kashe gobara su 21. Masu zanga-zanga sun yi cicirindo ne a wajen wani otel inda jami'an ke gudanar da taron manema labarai, suna masu kira ga gwamnati da ta biya su diyyar gidajensu da suka yi mummunar lalacewa. Wani mazaunin Tianjin yace duk tagoginmu da kofofi sun fadi, komai ya lalace. Wasu mutane sun dauki hotunan kayayyakinsu na cikin gida, za kuma iya ganin yadda suka lalace. Wata yar uwar matata tana bacci ta fado da gado yayin da abin ya auku. Yanzu haka hukumomi a kasar ta Sin sun ba da umarnin cewa tilas kowa ya fice daga yankin saboda barazanar sinadarai da ka iya cutar da su, yayin da hukumomin suka ba da umarnin a share akalla tsawon kilomita 6 a yankin da lamarin ya auku.
Da ƙarshe shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya saka hannu kan wata dokar yaƙi da ayyukan ta'addanci wacce ta tanadi hukuncin kisa da na ɗaurin rai da rai ga duk wanda aka samu da hannu ayyukan ta'addanci. Dokar har ila yau ta tanadi yi cin tarar duk wani ɗan jarida da aka samu ya yaɗa labaran da ba daidai ba. A watan Yunin da ya gabata, Mr. Sisi ya alƙawarin ƙarfafa dokar yaƙi da ta'addanci bayan da wani harin bom ya kashe babban mai shigar da ƙara a ƙasar. Shugaban dai ya ɗora alhakin kisan akan ƙungiyar 'yan uwan musulmi ta Muslim Brotherhood, ƙungiyar da gwamnatinsa ta yi wa shaidar cewa ta 'yan ta'addanci wacce kuma ke ta kassarawa tun bayan hamɓarar da tsohon shugaban ƙasar Muhammad Morsi a watan Yulin shekarar 2013. A ƙarƙashin dokar, duk wanda aka samu da laifin jagoranta ko kuma kafa wata ƙungiya ta 'yan ta'adda zai fuskanci hukuncin kisa. Kana samar da kuɗaɗe ga ƙungiyar zai janyo wa mutum hukuncin ɗaurin rai da rai, yayin da tunzura mutane domin su gudanar da ayyukan ta'addanci shi ma aka tanadi hukuncin zaman gidan yari. Ga 'yan jarida da suka ba da rahoton da bai saba wa wanda hukumomi suka fitar, za su fuskanci cin tarar dala 25,000 zuwa 64,000.
Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku ji abinda wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya suke cewa kan matakin da tarayyar Turai ta ɗauka na hana kayan amfanin gona daga Najeriya shiga yankin. Da farko bari mu nufi Mina fadar jihar Niger, inda tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya yaba da sabbin matakan da gwamnatin shugaba Buhari take ɗauka wajen yaƙi da 'yan bindiga da kuma cin hanci da rashawa. Ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto.
Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida, ya ce ya gamsu da matakin sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari akan yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. General Babangida ya ce ya gamsu matuƙa, musamman ganin irin mutanen da shugaba Buhari ya sanya a cikin kwamitin yaƙi da cin hanci da rashawar.
Kuma mutanen da aka sa, mutane ne wanda an riga an san su nan ƙasar, ba baki bane. Duk waɗannan wanda aka sanya sunan su, ina jin in za mu bi abubuwan da suke yi da abubuwan da suke faɗa, na haƙaƙe wata hila za su yi aiki.
Janar Babangida, wanda yake zantawa da manema labarai albarkacin ranar zagayewar haihuwarsa shekaru 74 a duniya a ranar Litinin ɗin nan, ya ce yanzu kam ya gamsu da yadda sojojin Najeriya ke fatattakar 'yan ƙungiyar Boko Haram masu tayar da ƙayar baya a yankin arewacin Najeriya.
Na gamsu da yadda suke yi abin da ya kamata mu yi mu mutanen Najeriya, kuma ya kamata mu goya musu baya. In muka goya musu baya, in Allah ya yarda, za su kai ga nasara.
Me zaka ce game da batun ba da horo ga sojojin Najeriya da sojoji Amerika suka yi ta yi?
A wannan daidai ne, a ba da horo ga sojoji, ofisoshi da soja, saboda waɗannan ayyukan ya yi daidai.
A dangane da yadda lamarin siyasar Najeriya ke tafiya kuwa, Janar Babangida ya ce ya amince da yadda al'amura ke tafiya.
Na amince, don kowa yana iya faɗan abin da yake so lokacin da yake so. Kuma na amince gwamnati ba ta zuwa ta azzama ma mutane wahala a kowane lokaci. Dan Najeriya yana iya kai gwamnati kotu, yana iya kai mutane da suka dame shi kotu kowane lokaci.
‘Yan Najeriya da dama dai na ganin babu wani shiri mai kyau a tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da kuma General Babangidan. To amma ga abin da Babangidan ke cewa akan wannan batu a wata zantawa da muryar Amurka a ‘yan kwanakin da suka gabata.
Ku a ganin ku ‘yan jarida gani kuke babu jituwa tsakanin da shi, ko a nan gidana na faɗa muku. Aboki ne kuma mun yi aiki tare, mun yi yaƙi tare. Duka mu biyu mun san martaba kasar nan, mun san yadda kasar nan take, muhimmancin kasar nan gare mu. Za mu ci gaba da duk abin da za mu yi da ni da shi da duk magoya bayan mu, za mu yi abin da zai taimaka wa kasar nan ne a kowane lokaci.
Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Kungiyoyi da suka zo nan gamayan kungiyoyi ne na fafutukan tabbatar da yanci da kwaton hakkin bil'adama wanda suke nan kasar Najeriya.
Wasu ‘yan Najeriya kenan da suka yi maci Litinin ɗin nan zuwa fadar shugaban Najeriya domin bayyana goyon bayan su kan matakin yaƙi da cin hanci da rashawa na wannan gwamnati ta ba shugaba Buhari. Za mu kawo muku rahoton cikin shirinmu na dare. A makon jiya ne ƙungiyar Tarayyar Turai ta haramta shigar da kayan amfanin gona da wasu kayayyaki cikin ƙasashenta daga Najeriya saboda kunnin ƙashi da manoman Najeriya ke yi wajen amfani da magungunan kashe ƙwari. To ko menene mahukuntan Najeriya suke cewa kan wannan mataki? Ga Nasiru Adamu Hikaya da rahoto.
Initially, it impacts negatively on Nigeria, but in the long run,
a gajerin zango wannan mataki na haramta kai kayan amfanin gona Turai zai yi wa tattalin arzikin Najeriya illa. Amma a dogon zango hakan zai zama alheri ga manoman Najeriya don za su rika bin ƙa'idojin duniya na adana amfanin ta hanyar sanya magungunan ƙwari da na adana da aka amince da su a duniya. Senator Foster Ogolo ke magana kan matakin da ƙungiyar Tarayyar Turai ta ɗauka na hana kai kayan amfanin gonan Najeriya turan. Wanda hakan ya biyo bayan gargaɗi ne har sau 50 da hukumar kare lafiyar abinci ta Turai ta yi wa Najeriya na bin ƙa'idar sanya wani sinadarin kare lafiyar wake da ke da illa. Da su kuwa manoma a nan Najeriya ba su mutunta gargaɗin ba da ya faro tun 2013.
When a senator raised it on the floor of the Senate, we could not say.
Lokacin da wani sanata ya kawo maganar ba mu ɗauki tsatsauran mataki ba, da hakan ya zama ƙalubale ga hukumomin noma da kula da abinci na Najeriya su ke wayar da kan manoman don bin ƙa'idojin duniya wajen adana kayan abinci da ake kaiwa kasuwannin ƙetare. In ji Senata Foster, wanda ya ce ya ma taɓa yin irin wannan hada-hadar ta fitar da kayan abinci zuwa Turai.
I was in the export business and I grew.
Dan majalisar wakilai Abdulrazak Namdas ma ya ce majalisar su ta zanta kan wannan haramcin.
Mun samu dai kokoro an kawo mana majalisar cewa kungiyar Tarayyar Turai ci sun hana kana shigar musu da kayan noma kusan guda 40 da wani abu. Maganar da suke faɗa shi ne akwai wasu magungunan da manoman mu lokacin da suke ajiye da wayannan kayan noman, kamar wannan maganin da yake ciki da samun a ajiye su don kare ɓaci, bai kamata a shigar musu da sauri ba, don wata rana in an sa wannan maganin yakan ɗauka kusa da wata shida kafin bar mutane su ci. To su sun ga to maganin nan a Turance dai ana kiranta aflatoxin. To aflatoxin shi da take zaka sa maganin kamar yanzu a wake ka ajiye ta, zaka iya ka ajiye wannan waken shekara 3-4 bata lalace ba. Kuma majalisar ta yarda yanzu za a aikace kai an tura wani a wajen kwamiti in Allah ya yarda, kuma kwamiti din an kusa hada su don ka san ba gama da kwamiti ci ba, amma Allah an sa yanzu nan da kwanaki ya sace kadan za a je a fara wannan aiki don duk manomin da ba fita da kansa waje ba, to gaskiya akwai matsala.
Wani mai sha'awar bunƙasa noman tumatur a nan Abuja, Shitu Muhammad, ya ce da Najeriya ta bullo da sabuwar dabarar tura kayan amfanin gona ƙetare don kaucewa amfani da magungunan ƙwarin ta hanyar da bata dace ba.
Abin da muka gada ita ce noma, amma mu bunƙasa ta mu kawo injinoni wanda za mu jara wannan abubuwan bayan mu kwashe ta raw aka mu kai kasan waje ba. A'a, mu ma mu kawo machines waɗanda za a tantance wayannan kayan noma din a jara su a maida su ko na gwangwani ko cikin leda wanda ko ka kai ko ina ne a duniya za a saya.
Manoman Najeriya dai kan kai wake, riɗi, koko da makamantansu kasuwan Turan da saidawa. Ita ko hukumar kula da lafiyar abinci ta Najeriya NAFDAC ta ce rashin bin ka'idojinta ne daga manoman ya jawo wannan akasin. Nasira da Mali kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sani ga magana da yin noma dogo noma an mai dadi.
A ƙarshen makon jene jihar Adamawa ta ba da sanarwar ta ware kuɗi naira miliyan 200 domin gudanar da addu'o'i da biyan ƴan banga domin kawo zaman lafiya a jihar daga masifar Boko Haram. ƴan jihar da masu sharhi suna mai da martani kan wannan mataki. Ibrahim Abdulaziz, wakilin mu a yankin, yana da cigaban wannan rahoto.
Ba da sason da Joshua Wigra na maganin fa akwai abin duba ga tafiyar sabuwar gwamnatin jihar.
To wannan dai gaskiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A cewar gwamnati ta zo tana magana za ta cire kuɗi ta ware makudan kuɗaɗe wajen miliyan 200 domin a ba malamai su yi addu'a. Ni dai a gaskiya iya sani na ban taɓa sanin ana biyan addu'a ba. Kuma al'umma ta Adamawa a cewai mu kafin a samu malaman da za su zo su taya mu addu'a domin Ubangijin Allah ya fishe mu daga wannan masifa na Boko Haram sai dai an biya su. To a gaskiya ban san ko kaman jihar Borno biliyon nawa za su kashe ba da kuma Yobe. Wannan ya nuna gwamnati akwai matsala. Kuma akwai abin da nake so mutanen Adamawa musamman shi gwamna yayi la'akari da shi.
Shi ma wani manazarci Malam Abdulhamid Bomo na ko ganin ma da laifin ƴan majalisa da kuma jihar game da abubuwan da ke faruwa yanzu a Adamawa.
Eh lalle kan za a iya cewa abin kunya din ne saboda bai kamata a ce wanda yake ya fito daga cikin jam'iyyar APC ke magana canji musamman yanda yake talakawa suka yi abin da ake cewa faran dango suka fito gaba ɗayansu suka mara APC akan cewa ta kawo masa ne saboda sun yi da waɗanda suke ƴan takara ne a APC. Ko da mutum ya baro wancan jam'iyyar ne ya dawo APC to mutane suna ganin ya dawo ne yanzu da niyyar alheri cewa zai yana so ya kawo gyara ne, shi yasa jama'a suke zaben shi ko da an san shi ya baro da wancan jam'iyya ne ya dawo wancan nan ta APC din. Suna sa mishi kyakkyawan zato kuma ya kamata shi gwamnan Adamawa ya zama cewa ya samu darasi akan gwamnatin ta shuɗe. Duk waɗanda suke ganin cewa sun riƙe wani uban gida to yawancin su fa su ne fa suka rushe ba.
To sai dai kuma duk kokarin je daga bakin shi shugaban ma'aikatan Abdulrahman Abaji Meta abun fa ya ci tura. To sai dai kuma wata sanarwa da ta sake fitarwa da ke dauke da sa hannun sakataren watsa labaran gwamnan jihar Mr. Yohana Matayes gwamnatin jihar ta cayin wa lamarin gurguwar fahimta ne. Yanzu dai an zo da ido ne a ga kamun ludayin sabar gwamnatin APC a Adamawa. Ko da yake shugaban jam'iyyar a jihar Alhaji Shu'abu Ya Musa na fa ganin za su kai jihar tudu mun tsira.
To in Allah da za mu ci nasara.
Wannan yake barka da kaskin jami'a ko wata.
Wannan ya riga ya wuce, wannan ya riga ya wuce. Zuma na maganar APC, muna maganar gwamnati. Buje ya riga cin gwamnati mu akwai dan PDP, akwai dan ABDA, akwai dan abunan duka waɗancan kuma iyaye ne. Shi ne kuma Vice President Tiku Abubakar, memba ne shugaba ne uba ne. Shi ne kuma Governor Albert Nyako, memba ne uba ne. Komai yanzu na tafiya dai.
Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.
Allah ya yi wa mai martaba sarkin Misa Alhaji Muhammadu Manga na uku rasuwa. Ga sanarwar da masarautar ta bayar da wakilin sashin Hausa a yankin Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunana Bako Jare ne, sakataren Sa'umar Kansu. Yau da safe Allah ya ci ikonsa. Martaba sarkin Misa Alhaji Muhammadu Manga na uku. OFR. Allah ya yi masa cikawa bayan yargabe ne duniya da yi ya rasu a fadarsa a nan nesa. An haifi mai martaba shekarar 1934 ya zama sarkin Misir ranar 30 ga watan Oktoba 1979 wato yau yana da shekara 34 yana mulki. Allah ya yi masa cikawa yau din nan Litinin ya rasu ya bar 'ya'ya 26 da mata 4 jikoki sama da gari ya rasu a nan Misau bayan gargajiyar rashin lafiya da yi.
Da wani lokaci ne za a yi janazarsa ina kuma za a yi janazarsa?
Za a yi jana'izarsa karfe 4 na yau din nan.
Mutuwa ba ta kyala kowa ba wayoni wayoni.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 10:11 da minti kusan 20. Ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
ilimi garkuwa dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fa ko hangawa
jama'a masu sauraron shirye-shiryen mu assalamu alaikum muna masu farin cikin sake saduwa da ku a wannan yammacin litinin a makon da ya gabata mun bayyana muku cewa wannan makon insha Allahu za mu kammala tattaunawar mu da Professor Ango Abdullahi idan har ba ku manta ba mun gayyato Professor ne domin ya bada tashi gudunmawa a matsayin shi na masani a harkar ilimi ba ma a Najeriya kadai ba har ma a duniya baki daya a zangon karshe ma Professor dai na ta ƙara jawo hankalin hukumomi masu hannu da shuni kana da iyaye su mai da hankali wajen ganin sun saukar da nauyin da Allah ya daura musu na ilmantar da yara a yau ma zamu daura daga inda Professor ya tsaya a makon jiya
ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane
hukunci wannan ya danganta ga wurin ko muna akwai yaro an kisa shi makaranta za a kama uban shi ce dan me ba zai sa yaro a makaranta ba to saboda haka nan dole ne a sake duba wannan abubuwa domin wannan al'umma ne ake cuta in ko duk abin da za a yi al'umma ta cutu ya kamata a dauki matakan da suka dace a hana cutuwar al'umma ba mutum ɗaya zo ya cuci al'umma da yawa ba mutum biyu su cuci al'umma da yawa ba saboda haka dole a sami wata kafa wadda za a tabbatar da cewa iyaye sun dauki cikakken nauyin da Allah ya dora musu game da ƴaƴansu
Professor a Najeriya a cikin jerin kasashen da ta yi fice wajen tura ƴaƴan cikin gida zuwa kasashen duniya don karatu me alfanun wannan ne
to yanzu nan nake gaya maka cewa an ce aje a nemi ilimi duk inda yake to ko da yake nan za a ce shekaru Najeriya nawa ne akan kasa dai a ce ta zama kasa mai cin gashin kanta ta fita daga mulkin mallaka duka shekara 55 kenan to idan ka lura lokacin da muka fara ni jami'a ɗaya na iske ita ma lokacin ma ba jami'a bane mai cin gashin kanta wadda naje a yi ibadan 1961 jami'a ce ta jami'ar London kamar college ne ta reshe to saboda haka kuma duka ɗaliban da muke jami'an ibadan lokacin nan na ƙasar nan baki guda duk mu mai tanne da 60 1961 a ibadan ita kaɗai ne kuma jami'a alhamdulillah lokaci da yi aka zo aka kafa su Ahmad Bello aka kafa su a Wolowo University aka kafa su a Zikiwe University da sauransu yanzu a ƙasar nan ina tsammani akwai jami'a ta wuce 100 ma da na jiha da na ƙasa baki guda da kuma private duk akwai su wannan duk ƙaruwan ilimi ne to amma idan ka lura kamar yadda muka yi magana ɗan lokaci baya nan kaɗan ingancin ilimi har ma ne karin magana in dambu ya yawa watakila to amma wannan dambun ba yawa ya yi irin yadda ba zai ji mai ba mu ne ba mu sa mashi isasshen mai domin a tabbatar da cewa ingancin karatun da muke bayarwa a nan daidai yake da kowane ko ina ka je a duniya lokacin da mu muka gama karatu a nan duk inda muka je a jami'o'i a bayan ƙasa America ne Ingila ne ba jira za a ba mu admission mu yi postgraduate studies wato ka samu BSc a nan Ibadan ko Ahmadu Bello University ko ina ne da zuwa ba wani magana domin sun san irin ingancin karatu da ake bayarwa za a baka admission ka yi degree na biyu har zuwa na uku to amma yanzu abin ba haka bane in sun je yanzu din ma sai an sake bita an tabbatar da cewa za su iya daukar nauyin karatun da ya wuce na farko din to wannan duk abin da ya haifar da shi dan dulkushewa da ilimin yake yi a nan saboda haka nan har yanzu din tunda yake mun kasa gina ilimin irin yadda mu za a zo ne a nema a nan ai da ana zuwa nan da nan Ahmad Bello University har lokacin da nake VC akwai student da suke zuwa karatu daga Ingila daga India daga West Africa nan da su da yawa domin an tabbatar da quality na education da ake ba amma yanzu zaka je yawancin jami'o'in nan na nan Najeriya da ke zaka iske yan kasashen waje a ciki sai wanda iyayensu watakila suke aiki a can a nan kasar to saboda haka nan saboda wannan din ne iyaye masu hannu da shuni sukan so wani lokaci in sun sami dama su yi iyayensu kasashen waje
ilimi dan kowa ilmantar da iyaye mata
ilimi dan kowa ilmantar da
ilimi don kowa ilmantar da yaya mata.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Ku ga yawa kwamitin binciken rashawa da shugaba Buhari ya kafa da su binciki hukumar EFCC da kanta inda aka kai kudaden da aka kwace daga wasu barayin gwamnati a baya. Da ƙarshe muna yi wa kwamitin fatan samun nasara akan aikin sa. Daga Alhaji Hassan Maiwaya Kangiwa. Assalamu alaikum muryar Amurka. Matakin yaki da cin hanci da rashawa wanda shugaba Buhari ya dauka abu ne mai kyau da fatan siyasa ba za ta shiga ciki ba, ko kuma kyale wasu shafafu da mai. Daga Mansur Almu. Sai kuma sakon Muhammad Habibu Abubakar Gombe da Mudassir Tafawa Balewa wanda suka ce hakika bayyanar shekau bai zo mana da mamaki ba, gani da sojin kasar ke durar al'ummomin kasar da kareyyaki masu tarin yawa, kuma shekau da izinin Allah lokacin kai zaka mutu. To bangaren da suke rikici da juna ta bangaren ƴan tawaye da gwamnatin Sudan ta kudu, ya kamata ku yi duk abin da za ku yi, ku kawo ƙarshen rikice-rikicen da ke ci gaba da haddasa asarar rayuka na fararen hula a ƙasar ku. Sako daga Bello Ishaku Birin Fulani, jihar Gombe. Assalamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama na yi tsokacin bakina dangane da sabon faifan bidiyo da Abubakar Shekau ya fitar na cewa yana nan bai mutu ba. Tunda baka mutu ba, ya kamata ka fito ka bayyana wa duniya inda kake. Haka ne kawai zai samu san cewa kai gwarzo ne. Sako daga Isa Mai Kati Gashuwa. Daga ƙarshe sai sakon Nasiru Uban Shahada wanda ya ce muna goyon bayan ƴan uwan matasa da za su yi tattaki zuwa wajen shugaban ƙasa domin ƙarfafa masa gwiwa a wajen ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya.
To madalla, ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
To a yau Litinin shugabanni daga yankin gabashin Afirka na yunkurin su ga cewa gwamnatin Sudan ta kudu da ƴan tawayen ƙasar sun saka hannu a shirin samar da zaman lafiya domin kawo ƙarshen yakin basasan da aka kwashe watanni 20 ana yi a ƙasar. Shugaba Salva Kiir da abokin hamayyarsa Riek Machar sun halarci zaman da ake yi a yanzu haka a Addis Ababa a ƙasar Habasha kenan, wanda ke samun jagorancin ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta IGAD. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya saka hotunan shugaba Kiir da Machar a shafinsa na Twitter yayin da suke halartar taron a jiya Lahadi. Hakan na faruwa ne yayin da ake kokarin kaucewa cikar wa'adin da aka shata na yau Litinin ba tare da an cimma wato matsaya ba. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta EU ta yi gargaɗin cewa rikicin ƙasar Burundi ka iya yin mummunan tasiri akan ƙasar da kuma ƙasashen da ke yankin. Wannan sanarwa da shugaban ƙungiyar ta EU Nkosazana Dlamini Zuma ta fitar na zuwa ne kwana guda bayan da aka kashe tsohon shugaban rundunar sojin ƙasar Jean Bikomagu. Wasu ƴan bindiga da ba san ko su waye ba suka kashe Bikomagu a kofar gidansa da ke Bujumbura, babban birnin ƙasar. Wannan kisa ta biyo bayan wadda aka wa mai baiwa shugaban ƙasar shawara kan harkar tsaro Adolf Nshimirimana a kwanan nan kenan. Wannan aika-aika da sauran munanan wato munanan tarzoma da aka gani a ƴan watannin nan na nuni da irin girman matsalar da ƙasar ta Burundi ke fuskanta. Ana kuma iya samun yiwuwar ƙarin tashin hankali a ƙasar da ma sauran ƙasashen da ke yankin, inji Dlamini Zuma. Burundi ta tsunduma cikin rikici ne tun bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya ayyana shirinsa na tsayawa takarar shugabancin ƙasar a karo na uku, matakin da ƴan adawa suka kalubalanta. A watan Yuli aka sake zaben shugaba Nkurunziza, zaben da ake ta ikirarin yana tattare da kurakurai.
To madalla a gaishe ka, masu sauraro, abin da ya sauka kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci. Sai kuma can bayan lishi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni na Ali Mustafa Sokoto. Kamin nan, a madadin Muhammadu Lalo da Daniel wadda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya da ya rika masa nan ne Sahabu Imam Aliyu, zan dakata in sallama da ku. Yanzu kuma sai a gyara zama ga shirin yau da gobe.